الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوات الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1446 wanda yazo daidai da 10 ga watan 9 a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasadin mu na 117 daga cikin jeren giyar karatu cikin littafin al-waziz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi alayhi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabul jumu'a littafin da ke magana akan wato al'amuran sallar jumu'a mun yi hadihu sallallahu alayhi wa sallama fil khutubati ina ga zamu tashi ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره نعم daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda abdul azim al badawi ya kawo yace wa lam yakun sallallahu alaihi wa sallam ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghayrahu annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kasance yana rike takobi wala ghayrahu ko kuma wani abu daban ba idan ya hau kan minbari ina fata an gane idan ya hau kan minbari bai rike takobi bai rike wani abu kamar ka ce sanda ko adda ko wani itace ko wani abu wa inna ma kana ya'tamidu ala qausin aw asa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana dogara ne ala qausin akan ainihin wato wani kutittire au asa ko kuma sanda qabla an yattakhidal minbara kafin a gina masa minbari an gane kafin gina minbari annabi yakan dogaru a kutittire ai in ba mu manta ba cewa asali kan wani kutattiran dabino annabi yake yin hudu ba bayan an masa minbari sai aka sare wannan kutattiran aka fitar da shi wajen masallaci to wannan ya faru ne kafin a gina wa manzon Allah menene minbari to kafin nan haka annabi yake yi amma bayan an yi minbari to ba wani kutattire ba wani sanda da annabi ke rikewa ولم يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر كما با حدثوا daga annabi muhammad ba shine walam yuhfaz anhu ba haddato ko aka rawaito ko aka hakaito daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba ba'd ittikhadhihi al-minbari bayan annabi ya rike minbari bayan an gina masa minbari annahu kana yarqahu bi sayfin cewa annabi yakan hau kan wannan minbarin da takobi ba a samu wannan ba kun gane magana da ke ku bayan da kafin minbari ne yakan rike wani abu ko sanda ko ya dogara da kutittiran ko kuma wani a makamancin haka amma bayan da aka yi wa manzon Allah minbari daga nan bai sake rike komai ba ina fata an gane kaga kenan sunnar rike sanda ta fara ne kafin a gina wa annabi menene minbari bayan da aka gina minbari daga wannan sunnar babu ita kun gane magana da kyau ku wala qausin ko wani kututtire wala ghayrihi ko kuma wani abu makamancin sa. Ina fata an fahimta. Karanta Zadul Ma'ad mujalladin dai shafi na 429 zaka samu karin bayani gangare da wannan magana da mallan ya fada. Ina fata an gane. Dan haka sunnar hawa minbari ga limamai shine su hau tsinken su babu wani abin da za su rike. Duk masallacin da kaje ka samu limamin na rike da sanda fa alam annahu bid'iyyun, ka sani ya aikata bid'a, ba sunnar manzon Allah bane. Rike sanda a lokacin da mutum zai khutba, wannan ba sunnar manzon Allah bane. Har ma akwai hadisai da wasu suka kaga akan haka cewa wai hamlul asa sunnatul anbiya wa alamatul mu'min, yawo da sanda ko rike sanda sunnar annabawa ne kuma alamar kai mumini ne. Wannan hadisin da'ifan jiddan matruk mawdu, kirkirarren hadisi ne, ba hadisin manzon Allah bane ba. An gane magana da kyau ko? Saboda haka ba a rike sanda a halin kana hudu ba ko wani abu. Akwai wasu da suka kawo wata magana wanda wannan magana tana da wajihi, amma kuma in aka ce tana wajihi tana da abun dubawa, amma kuma maganar gaskiya ita ma bata inganta ba, cewa rike sanda a halin ana hudu ba wannan ana yi ne a lokacin da ake cikin halin tsoro. Ina fata an fahimci magana. Misali ko ana cikin yaki ko ana cikin wani yanayi, to nan ba ma sanda ba, in bindiga ne ma haka mata liman ya rike. Wani ya faso daga cikin taro zai kawo ma hari, kai ma sai ka kai mar hari. An gane magana da kyau ko? To in ana cikin halin yaki ko halin tsoro ko firgici, wannan ba laifi dan mutum ya rike, amma ba dan haka sunna ta tanadar ba. Ina so ku gane magana. Sai dai saboda yanayin tsaro da yanayin insecurity da aka tsinci kai a ciki, yo ai ba wannan ba, wancan karo da aka samu ana zuwa ana kai harama masallatai, ai har masu gadi ma da sanduna suna rikewa a bakin masallaci, ai ko? To ita larura daban wanda tana haifar da wani abu wanda da babu shi, wannan daban. Cewa kuma abin ya tabbata a sunna ana yi shi kuma wannan daban. Ina fata kun gane magana. So dan haka bai tabbata ba a sunna cewa ana rike sanda a halin miman yana khutba, amma idan larura ta kama saboda yanayi na tsaro wannan babu laifi dan an rike dan neman kariya ga kai. Allah ka kare mu gaba daya. Khutbatul haja, daga cikin khutbar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yakan yi khutbatul haja, wani lokaci ma takan zama ita ce asalin khutbar shi, daga ya gama ta yayi bayani yayi sharhinta shikenan sai ya sauka sai ya ja mutane sallah. Ina fata an fahimci magana. Tunda mun samu ruwayoyi da suka nuna ba ma khutbatul haja ba sura sukutun da guda takan zama wa annabi khutba, yasa ba laifi wata ran mutum ya zo ya ce yau khutbar mu za ta yi magana ne akan qul huwallahu, ka karanto su ayoyin sannan kai bayani akan ma'anoninta, kai tafsirin ta ko sharhin ta yadda za a fahimci sakon da ke ciki, wannan babu laifi. Babu laifi ka ɗauko ayoyi goma na farkon suratul kahfi ka ce jama'a yau hutubar mu za ta yi magana akan ayoyi guda goma na farkon suratul kahfi da abin da ke cikinsu na ma'anoni da darussan da ke ciki, ka karanto ayoyin ka yi bayani. Ina fata an gane. Babu laifi ka ɗauko wata sura mai tsayi kamar suratul fajr, wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul ladhi hijr da dai shauransu. Duk wata sura a Qur'ani babu laifi mutum ya dauke ta ta zama ita ce unwanin khutbar sa, wannan ba laifi bane. Saboda annabi yakan yi haka, har ma za mu zo mu ji wata daga cikin matan sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tace bata haddace suratul qaf wal qur'anil majid ba, fati a harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda yadda annabi ke yawan karanta ta akan minbari idan ya zo yi wa mutane khutba. Za mu zo mu karanta in an jima kaɗan insha Allah. To amma yanzu za mu yi magana ne akan khutbatul haja. Wannan khutbatul haja mun sha karanta ta, mun sha yin bayanin ta, kusan musulmi dai ahlus sunna bai kamata a ce bai iya khutbatul haja ba, domin duk malaman sunna ba sa fara darasin su face sai da khutbatul haja. Shi yasa ma aka kira ta khutbatul haja, khutbar bukata.
duk abin da ya taso wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko khutba ko nasiha ko sulhu ko tattaunawa ko hukunci ko alƙalanci ko kuma wani abu da ya shafi zamantakewa to annabi yakan fara da wannan khutbatul haja din shi yasa Muhammad Nasiruddin Albani ya dauki littafi sukutun da guda ya rubuta shi yasa masa khutbatul haja allati kana sallallahu alaihi wasallama yuallimuha ashabahu yadda annabi ke karantar da mutane surar alqur'ani jama'a yadda annabi ke karantar da mutane addu'a du'aul istikhara na fata an fahimta kamar yadda muka karanta a baya cewa annabi ya kasance yana zaunar da sahabbai zaman dirishan dan ya karantar da su addu'ar istikhara to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake zama da sahabbai yake karantar da su wato sura ta alqur'ani to haka kuma yake zama yake karantar da su khutbatul haja ina fata an gane wannan khutbatul haja din wato akwai matsaloli da yawa da suka taso waɗanda wasu daga cikin masu da'awa da malamai suka yi ta kokarin shigo da su cikin wannan khutbatul haja wanda zamu bayani gurgurdan abin da ya sawwaka so a baya halatta a shigo da irin waɗannan kalmomin yadda zaka ji ta anan nayi bayanin wannan a farkon littafi da yawa da muka karanta yanzu farkon littafin mu na la ilaha illallah in ka je kai bi kasar din farko khutbatul haja ya bude da ita mun yi bayani filla irin waɗannan bayanan da ma wasu kari an gani so duk wani abu da ake karawa irin su wanasta hadihi da wane ne baya halatta a kara wannan wanasta hadihi ina fata an fahimta da dai shauransu za mu zo gaɓoɓin da za ka ji wasu suna ƙara wasu kalmomi wanda ba su tabbata a sunnar manzon Allah ba wato ita addu'a ko ita jawabi in dai daga Allah ne ko manzon Allah to amrun ne tauqifiyun in aka ce amrun tauqifi wato ana nufin al'amari ne yadda ka ji yanzu don Allah jama'a yadda Allah ya ce qul huwallahu ahad to ya halatta maka in ka zo karantawa ka ce qul huwallahu alwahidul ahad ya halatta in ka yarda haka bata halatta ba to haka in annabi ya karanta abu harafi daya ba a bukatar ka kara daga ka kara to kamar ka kara wa qul huwallahu ahad ne sai ka ce qul huwallahu alwahidul ahad tabbas Allah alwahidu ne kwaya daya al'ahadu ne kuma kwaya daya nan ma amma lafazin alwahidu bai zo a cikin ayar ba jama'a kun bayyance magana da ke ku to tunda bai zo ba to bid'a ne ka kara to haka yadda duk annabi ya faɗa abu ba a so ka kara ko harafi kwaya daya in dai ka yadda kara wa qul huwallahu ahad harafi daya bid'a ne a karatun qur'ani to haka kara wa annabi harafi kwaya daya a duk abin da ya karantar da mu ina fata an gane bid'a ne shi ma kun gane magana da ke ku so saboda haka in an zo sai ka tsaya ka kasa kunne ka ji yaya wannan khutbatul haja din take duk abin da wasu malamai suke karawa ka sani wallahi basu dace ba kuma basu yi sunnar manzon Allah yasa wancan malami ya dauki alkalamin sa ya rubuta ta ya kawo duk ruwayoyin ta yadda ta zo ta da abubuwan da annabi ya faɗa da yanayin sigogin ta gaba daya ya kawo ya ce to in ana so a tsira da mutunci a lahira to a tsaya iya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ina fata an gane magana to shine yake cewa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu khutbahu wa mawa'izahu wa durusahu bi hadhihi alkhutba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yastaftihu yana bude khutbahu kaga kenan ba iya ita yake karantawa ba zai iya yiwa ya karanta ta bayan ya karanta kuma sai ya kawo wasu ayoyi a qur'ani ya kawo wasu jawabai yayin sharhi ina fata an gane khutbahu wa mawa'izahu kuma yakan bude wasu wa'azuzzukan sa wa'azi da zai yi wa mutane da karantar da su da zai yi wata qadiyya ko wani abu da ya taso to yakan fara da khutbatul haja sannan sai ya biyo baya da sauran abubuwa wa durusahu haka darussan annabi duk darasin da annabi zai yi wa mutane to yakan fara da wannan khutbatul haja din an gane ku bi hadhihi alkhutba yakan fara da wannan khutba allati urifat, wanda da yawa mutane suka santa bismi khutubatil haja, da sunan khutubar bukata. Akwai malamin da yace wallahi duk abin da zakai a rayuwarka in baka yi khutubatul haja ba, Allah sai ya kama ka a ranar tashin alkiyama. Duk abin da zakai, wannan maganar ta wani guri haka take, ta wani guri akwai kuskure, akwai abin da zai taso na gaggawa wanda tsayawa a karanto khutubatul hajan zai iya sa ma abin ya baci saboda yanayin kurewar lokaci. Ina fata an fahimci magana. To ba a ce dole a irin wannan yanayi sai ka karanto ta ba, amma duk abin da ba gaggawa ake ba, abin da ba sauri ake ba, abin da ba ana buƙata, ma'ana akwai yalwataccen yanayi da lokaci, to gaskiya ana so ko mitin ne aka zo zakai magana ka ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Akwai gajeruwarta, shine ka karanto iya waɗancan larabci ba tare da ka kawo ayoyin da zamu kawo ba. Akwai kuma wacce ake buƙatar ka kawo ayoyin gabaki ɗaya. Malamai suka ce ko littafi ne za a sa, farkon littafin ka karanto ta tun daga farko har ƙarshe, amma duk ranar da za a yi darasi na biyu ko na uku to zaka iya inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yake ce amma ba, amma darasin farko ana so sai ka kawo hadda waɗannan ayoyi. Ina fata an gane, kun gane maganar da ke ku. Amma zarasi na biyu to babu bukata, ba dole bane, saboda annabin shi da kansa ya raba, wani lokaci yakan cika hadda ayoyin, wani lokaci kuma yakan karanta iya inda kuka jina karanta din nan, ya danganta dangane da yanayin bayani da yanayin abin da ya zo yi. Ina fata an gane magana. To shine yake cewa wacce aka santa bismi khutubatil haja, da sunan khutubatul haja, wa hadha nassuha, malan yace ga ta karara kamar yadda zan kawo ta. Ina fata an gane. Yace innal hamdalillah, to anan yazo innal hamdalillah, amma akwai ruwaya da tazo annabi yakan ce alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, maimakon ya sa inna a farkon innal hamdalillah. Ina fata an gane. To karka ji hisa wata ran zaka ji idan mun zo sai mu ce alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru, ba sai mun ce innal hamdalillah ba. An gane? Innal hamdalillah, lalle dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah. Nahmaduhu, muna gode wa Allah. Wa nasta'inuhu, kuma muna neman taimakon Allah. Shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonsa. An gane ku? Wa nastaghfiruhu, kuma muna neman gafarar Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Malamai suka ce hikima ta kai hikima gurin manzon Allah, ma'ana duk abin da zaka gabatar na farko kana budewa da godiyar Allah subhanahu wata'ala. Dama kuma walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilayhi turja'un. Allah yace godiya ta tabbata gare shi a farko, haka kuma godiya ta tabbata gare shi a ina? A ƙarshe. Hukunci gare shi yake, kuma duk gaba ɗaya gare shi za a koma. To kaga ka buɗe da godiya, ma'ana kana gode wa Allah da ya baka damar gabatar da wannan jawabi, kana gode wa Allah da ya baka damar gabatar da wannan khutuba, kana gode wa Allah da ya baka damar gabatar da wannan darasi. Ina fata an gane. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, sannan kana neman agaji da taimakon Allah ya dafa maka, kar ya barka da dabararka da hikimarka wajen gabatar da abin da za ka gabatar. Yasa za ka ga Allah ya ji kan malaminmu, malam Musa Adam mai hula tun kafin ya mutu. Wallahi yakan faɗa mana a sau da yawa, yakan ce wani lokaci in an gayyace shi abu yakan taho, wallahi shi bai san me zai gaya mutane ba. Amma daga ya fara khutubatul haja, kafin ya kai ƙarshe, basira wato nazari, hange, ayoyi, hadisai, komai sai ya ji ya zo masa kawai, sai ya ji ya fahimci me ya kamata ya faɗa wa mutane. amma wallahi daga gida ko sadara ɗaya bai rubuto ya taho da ita ba. To ita khutbatul haja daga cikin alherinta takan datar da mai gabatarwa, in ya karanta ta Allah ya margam da katar wajen gabatar da abin da zai gabatar, saboda daga manzan Allah take, tana da albarka. Ina fata an fahimta, duk abin da ya zo daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kai shi albarka wallahi. To haka daga ka rike sai ka ga duk abin da ka zo gabatarwa, ka lura ka gani malamanmu masu khutbatul haja dan Allah sun fi dacewa cikin jawabai ko kuma yaya, baka ji da bambanci da sauran malaman namu ba, saboda su suna da khutbatul haja. Duk wani larabcin da zaka yi annabi Muhammadu ya fi ka larabci, domin shi dan larabawa ne ma cike da waje. Duk wannan bayanan da za ka yi na larabci da zaurance da karin maganan larabawa da wani saja'i da ikitibasi da waye da duk za ka yi, wallahi in ka ɗauki na manzan Allah sai ka ga albarkar shi cikin abin da za ka gabatar. Da haka ka haƙura da duk larabcin, ba wanda ya ce baka iya larabci ba, ba wanda ya ce baka yi graduating ba, ba wanda ya ce baka kaza, amma ka rike na annabi Muhammadu mara, ba ya fi duk waɗancan na graduate ɗin ba gaba ɗaya? Wasu malamai sai suna ganin saboda kar a ce ba su iya larabcin ba, bari wata ran idan sun zo su yi irin waɗannan jawabai na larabci sai su ajiye na manzan Allah, wallahi sai ka gamu da tuntuɓe, ka rabu da mutane kawai, duk iyawarka sai wani ya ce baka iya ba, wani hi zaman sama a gurin ya zauna ne kawai don ya ji kuskurenka, haka ne ko ba haka ba? Duk abin da za ka faɗa na alheri hi ba hi da ne ba su ina za ka bauɗe ka kuskure, shi nan ya tsaya, nan yake tunkara, nan yake godo, nan yake fata ya ji. To da aka rabu da mutane da abin nan ɗinsu, kawai ka yi abin da annabi ya ce. To shi ne ya ce wa nasta'inuhu, sannan ina neman taimakon Allah cikin abin da zan yi, wa nastaghfiruhu, kuma ina neman gafara Allah. Ka ji dan Allah, farko ka gode wa Allah da abin da ya baka dama za ka yi, na biyu ka nemi agajin Allah ya dafa ma cikin abin da za ka yi, na uku kuma sai ka ce ko da za ka yi wani kuskure to Allah ya menene, ya gafarta maka, shi ne wa nastaghfiru wa la'alla zai yi wa aballahu an yutimma illa kitabahu. Aiko Allah ya ki komai ya cika, ba kuskure sai me? Sai alqur'ani. To tun kafin na kuskure cikin jawabaina, tun kafin na yi ba daidai ba, tun kafin na ja aya ta kubuce ko ta bauɗe bai zama na canja wasali, tun kafin na yi kaza, duk kusakuran da zan yi cikin jawabai Allah ina neman gafarta mun. Ina fata an fahimci magana, kana roƙon Allah ya menene, ya gafarta maka. To dan Allah jama'a me yafi wannan daɗi? To shine wa nastaghfiruhu, ina neman gafara Allah, sannan kace wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrorin kawunan mu. Abdullahi anka in kana kusa, akwai wuta da ta dauke. To a bar shi kawai mu ci gaba. To kar mu je mu jangalo kuma ta dauke gaba ɗaya ba. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu. Wato abinda duk muke aikata, wato dan adam da ka gani jama'a yana da sharri, sharrin ma wata ran har kansa yake jawo sharri, haka ne ko ba haka ba? Yayi wa kansa, yayi wa ƴan uwansa, yayi wa al'ummarsa. To sai ka ce ya Allah, duk wani sharri da ya shafe mu ƴan adam, Allah muna neman tsarin sa daga kare mu daga wannan sharrorin. Wa sayyi'ati a'malina, Allah ka tsare mu daga miyagun ayyukanmu. Dan adam yana da mugun aiki, duk kullun ka fito ai, dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasu yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha, yace kullun gari ya waye mutane sukan yi sammako, akwai wanda zai je ya afka kansa cikin halaka, haka ne ko ba haka ba? Akwai wanda zai je ya fansar da kansa, akwai kuma wanda zai kwato kansa daga bala'i. In dai gari ya waye wannan abu ukun sai ya faru, akwai wanda in ya fito zai je ya jefa kansa cikin bala'i. Ina fata an fahimta. Akwai wanda in ya tafi zai je ya afka kansa cikin masifa ne, zai jawo wani bala'i. akwai wanda in yaje kuma alheri zai jawo kansa alheri zai jawo jama'a yasa annabi ya tanar da addu'a idan mutum zai fita daga gida allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlama aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya ya allah ina roƙonka an adilla kan nazamar da wani daga kan hanya kan tafarki mai kyau domin wani shine sanadiyar kaucewar wani jama'a haka ne ko ba haka ba to kana cewa ya allah karka ban dama in kawo da wani daga kan hanya aw azilla ko kuma ni wani ya kawo da ni daga kan hanya aw adilla allah karka ban damar batar da wani aw udalla kar kuma ka ba wani dama ya batar da ni aw azlama Allah karka ban dama in zalunci wani aw uzlama kar kuma ni a zalunce ni aw ajhala Allah karka ban dama nayi wa wani jahilci da hauka da rashin hankali aw yujhala alayya kar kuma ka bada dama a mun jahilci da hauka da rashin hankali jama'a dan Allah duk wanda ya wannan ya fito akwai abin da zai same shi to shine wa na'udhu billahi ta'ala min shururi yawwatu kaji wannan kalmar ta'ala din gara ma da ta zo akwai waɗanda za ka ga in sun zo sai su ce wa na'udhu billahi ta'ala lalle Allah ta'ala ne madaukaki ne amma lafazin bai zo a cikin khutbatul haja ba kar ka fade shi jama'a kun fahimci magana kawai wa na'udhu billahi min shururi anfusina kar ka ce ta'ala wa na'udhu billahi ta'ala ba a fara wa min sayyiati a'malina haka Allah ka tsare mu daga miyagun ayyukan mu sai ka ce man yahdihillahu fala mudilla lahu wanda duk Allah ya shiryar da shi ba mai fitar da shi wa man yudlil to akwai wanda zaka san cewa wa man yudlilillahu wanda Allah ya batar a'a wa man yudlil wanda ya bata saboda ka'idar abu mai kyau ana jingina shi zuwa ga waye amma mummunan abu ba a jingina shi zuwa ga Allah wal khairu kulluhu bi yadika washarru laysa ilayka haka manzon Allah ya faɗa a cikin waccar addu'ar dan haka kace man yahdihillahu kaga daga dake shiriya abu ne mai kyau sai aka jingina ta zuwa ga wa zuwa ga Allah wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu ba ne batar da shi sai kace wa man yudlil wanda ya bata baka ce wanda Allah ya batar da shi ba saboda bata mummunan abu ne dan haka ba a jingina shi zuwa ga waye zuwa ga Allah to haka lafazin yazo kuma haka manzon Allah ya faɗa dan haka karkace wa man yudlilillahu akwai masu faɗin haka an gane magana da kyau ko dan haka wa man yudlil wanda ya bata fala hadiya lahu ba mai shiryar da shi akwai wanda zaka ga sun ƙara da cewa illa huwa ko illa anta sai dai kai Allah kai ne mai shiryarwa ba a faɗin wannan kawai fala ha fala mu fala wa man yudlil fala hadiya lahu wanda di ya bata ba mai shiryar da shi an gane magana da kyau ku sai ka ce wa ashhadu anna alla ilaha illa allah ina kuma shaidawa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba hi da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne to ka lura galibi tunda an ambaci sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama su waɗanda aka ambata suna gurin ya halatta su ce sallallahu alaihi wasallama amma kai da ka karanta kawai ka wuce lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ne haka ne amma bai zo a cikin lafazin khutbatul haja ba kun gane magana da kyau ku ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina fata an gane kai da kaji ana karantawa kana zaune kai za a yi wa darasin ko kana zaune kai ake wa khutba babu laifi ka ce sallallahu alaihi wasallama wannan yayi saboda an ambaci sunan annabi muhammadu amma wanda yake karantawa shi bai halatta ya menene ya fada don bai zo a cikin lafazin ba tunda bai zo ba kar ka fada amma kai da kake ji ana karantawa ka fada an gane to idan ka zo nan sai ka karanto waɗannan ayoyi guda uku ɗaya ta na'am na'am yawwa gaskiya ne wannan magana tana da tambaya ce mai matukar muhimmanci komandai a farkon khutbatul haja an ce nahmaduhu muna godewa Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar shi amma da aka zo gurin wa ashhadu sai ba a ce wa nashhadu ba sai aka ce wa ashhadu malamai suka ce dalili shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ba wanda yake wakiltar wani kowa yana wakiltar kansa ne in kace wa nashhadu lalle mun shaida a in kai ka tabbatar ka shaida ka tabbata da buba ya shaida ina fata an fahimta ko dan ladi ya shaida ina fata an gane baka sani ba buba yana zuwa gidajen bokaye da Allah mai zuwa gidan boka ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah ina fata an bayyana magana so ba wanda ke wakiltar wani kawai kai ka wakilci kanka wa ashhadu ni adamu dan muhammadu almulaqab bil albani na shaida to kai ma ka shaida ba ruwa na ina fata an bayyana magana abu na farko abu na biyu suka ce ai annabi bai ce wa ashhadu ba sai waye wa ashhadu ina fata an bayyana magana to tunda bai ce wa nashhadu ba kai ma karka ce wa nashhadu sai ka ce wa ashhadu yadda annabi ya fada shine dai maganar da muka fada dazu cewa yadda lafazin yazo daga annabi haka ake so ka karanta an gane maganar da kike ko amma gurin cewa nahmaduhu muna godewa Allah wannan tunda ba babi ne na mai ba na shaidawa ba babu laifi ka wakilci wani Allah mun gode maka Allah muna neman gafararka kaga wannan addu'a ne kake yi ko ba haka ba Allah muna neman taimakonka wa nasta'inuhu kenan duk wannan babu laifi ka wakilci wani tunda addu'a ce amma wajen wa ashhadu to ka wakilci kanka kai kare jama'a kun fahimci maganar da kike ko wa ashhadu Allah ilaha illa Allah lalle ina shaida babu an bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne to bayan ka gama da wannan to shine muka ce idan misali a farkon darasi ne ko kuma khutba ce ta juma'a misali to kana iya tafiya hadda waɗannan ayoyi wanda ɗaya tana cikin suratu ali imran ɗaya cikin suratu nisa'i ɗaya cikin suratu al-ahzab sai ka karanto su duka ina fata an fahimta in kuma ci gaban darasi ne ko kuma dorawa ne kan bayanin da dazu aka fara sai aka fita break ina fata an fahimta sai aka dawo za a ci gaba to ba a ce dole sai ka sake karanta waɗannan ayoyi guda nawa ba guda uku nan ba sai ka tsaya daga nan kawai sai ka ce amma ba'du bayan haka jama'a sai ka ci gaba da bayaninka kun gane magana da kike ku sai ka ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron shi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah shine haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu face kuna musulmai kaga wannan ana jaddadawa mutane tauhidin su ne diyin da zakai kar ka yadda musuluncin ka ya wargaje kar ka yadda la ilaha illallah ka ta wargaje duk inda za a shiga a fita to tauhidi at-tauhidu awwalan kai musulmi ne eh to kai maintainin wannan personality din dan babu wani abin da ya kai shi ka tabbatar ka tafi lahira da kalmar ka ta shahada da addinin ka na musulunci domin wa man yaftayi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk yabu wani addini ba na musulunci ba Allah ya ce ba zan karba ba kuma yana cikin asararru a ranar tashin alkiyama kuma mun karanta muku a khutbar da muka yi kusan sati biyu da ta wuce duk da cewa ba a nan masallacin na yi ta ba cewa malamai suka ce duk annabawa gaba ɗaya alfaharinsu shine menene musulunci kun ga dai appointment dai da Allah ya yi a duniya babu appointment din da ya kai annabci ko manzanci, haka ne ko ba haka ba? Annabta da manzanci ba appointment din da Allah ya bayar a duniya da ya kai su girma, ko ba haka bane jama'a? Duk wani matsayi da dan adam zai taka a duniya bai kai ya zama annabi ko ya zama mai ba manzo ba. To amma abinda zai baka mamaki idan ka je ka bi annabawan nan gaba daya, ba maganar annabta ko manzancin ne ta dame su ba, abin da ya dame su shine su mutu suna menene? Musulmai. To kai yanzu Allah bai yi ka annabi ba sai ka musulmi, ya za ka yi wasa da wannan dama? Annabawan kansu da kai kake ganin Allah ya musu kololuwar daraja, abinda suke alfahari da shi ne musulunci. To kai kuma Allah bai yi ka annabi ba, sai ga abinda annabawan aka ba su ba shi ya dame su ba, musuluncin da kai Allah ya baka shi ya dame su. In ba mahaukaci ne kai ba, za ka yi wasa da wannan damar da Allah ya baka? To shine malamai suka ce bari mu bi annabawan nan akalla mu dauko guda hudu ko guda biyar daga cikin annabawan nan. Dauki annabi aku karanta suratul menene, suratul baqara. Allah ya ce am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida. Sai ce menene? Wa nahnu lahu muslimuna. Allah ya ce shin kuna nan ne? Am kuntum shuhada, kuna halarta ne, kuna gurin ne? Id hadara yaqub al maut, lokacin da mutuwa ta zo wa annabi aku, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, lokacin da yace wa ƴaƴansa me za ku bautawa bayan na mutu? Qalu na'budu ilahaka, suka ce Allahn ka za mu bautawa, wa ilaha aba'ika, Allah iyayenka Ibrahima, ya nabi Ibrahim, Isma'il, Ishaqa, ilahan wahida, Allah kwaya ɗaya tilo. Suka ce wa nahnu lahu muslimuna. Abinda muke so ka gane ya kai Yaqub, mu ƴaƴanka za mu mutu muna musulmi ne, ba muna wani addini ba. Annabi Yaqub aka ce da ya ji wannan magana ransa ya yi daɗi, sai ya mutu da kalmar shahada saboda ya ji daɗin iyalansa sun lunguma addinin musulunci. Annabi Yusuf shine annabi na biyu. Idan ka ɗauke shi za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi Yusuf daraja, daga ciki Allah ya saka shi mulkin Misra a lokacin da Misra ta rikirkice, aka ga ba wanda zai tsamo ta daga bala'in da take ciki in ba shi ba. Da haka sarki ya sauka ya ce zo ka hau kan kujera. Bayan ba shi minista na agric, aka fahimci cewa ya san me yake, sai aka ba shi ma mulkin Misra gabaki daya. Allah ya ba shi fassarar mafarki, wanda malamai suka ce daga cikin baiwar da Allah zai wa ɗan adam shine ya gane mafarki idan an yi shi meye ma'anarsa. Cikin malamai na sunna gaba daya a duniya ba malamin da ya fice akan wannan harkar in ba al-Imam Ibn Sirin ba, shi kadai ya shahara da wannan ilimin. Sauran malamai dukansu suna su suna da wannan ilimin amma ba su kama kafar shi ba, saboda ilimi ne wanda ba kowa Allah yake bawa ba, dan alama ce da take nuna kana da daraja. Domin farkon abin da Allah ke yi wa annabawa kafin ya ba su annabci shine ar-ru'ya saliha, kyakkyawan mafarki. Annabi sai ya mafarkin kaza, sai Allah kuma ya tabbatar da abu. Daga nan ta fara sai ya zama menene? Annabi. Daga nan sai a mai da shi manzo. Saboda haka iya fassara mafarki in Allah ya baka wannan ilimin ba karamar baiwa bace, domin shine farkon ajandar da Allah ya saka ko baiwar da Allah ya saka wa annabawa, ta nan ne Allah yake mai da su menene? Annabawa. Shine a ba su ilimin fassarar mafarki. To shi annabi Yusuf bayan annabta sai kuma Allah ya bashi wannan ilimin. To amma ko kun san annabi Yusuf da ya zo mutuwa, da kasancewarsa sarkin Misra, da kasancewarsa ya iya fassara mafarki, da kasancewarsa mai faɗa aji, da kasancewarsa minista na agri, duk ba ita ta dame shi ba. Cewa ya rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Annabi Yusuf cewa ya rabbi ya ubangiji kad ataitani min al-mulki, Allah ka bani mulki, wa allamtani min ta'wil al-ahadith, ka sanar da ni fassarar mafarki, na iya fassara mafarki. Fatir as-samawati wal-ard, Allah kai ka kage sammai da kasai gaba daya, arzikin karhe da nake so kai min tawaffani muslima Allah ka dauki raina ina musulmi ka duba fa bai ce tawaffani nabiyan ba bai ce tawaffani rasulan ba bai ce tawaffani malikan ba mai mulki na misra ba ko annabi ko manzo ba ba wannan ta dama annabi yusuf ba abin da ya dame shi shine tawaffani musliman Allah ka dauki raina ina menene ina musulmi cikin suratul baqara da Allah yazo yana magana akan annabi ibrahim ya annabi ibrahim Allah ya fada akan sa cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al mushrikina shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratul mustaqim ba wannan ayar ba ba ni wannan ayar da take cikin suratul baqara dangane da annabi ibrahim inna awla an-nas bi ibrahim alladhina tabauhu ba ita ba ba ita ba qawaid min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u rabbana waj'alna muslimin laka jazakumullahu khairan ka duba annabi ibrahim duk da cewa shi annabi ne amma fata yake da shi da ɗansa Allah ya saka su cikin suwane ne musulmai rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim annabi ibrahim ka duba abul anbiya'i shine uban annabawa annabi muhammadu ma baba yake kiransa duk darajar manzon Allah amma kiran annabi ibrahim yake baba na fata an fahimci magana so kaga annabi ibrahim shine annabi na nawa annabi na farko annabi waye muka ce yaqub na biyu annabi wane ne yusuf na biyu na uku annabi wane ne ibrahim bari mu kawo na hudu shine annabi sulaiman annabi sulaiman dan sai ka je ka karanta suratul namli lokacin da yace aje a dauko masa gadan balqis dan ya tara mutanen sa yace ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimina waye zai zo min da gadonta tun kafin su zo suna masu miƙa wuya qala ifritun min aljinn sai ifritu daga cikin aljanu yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin ni zan zo maka da gadan kafin ka shiga gida ka dawo kanka ragar mulkin ka domin ina da karfi a kansa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi wani da Allah ya ba wa ilimin littafi shi kuma a cikin fadar annabi sulaiman sai yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ni kuma zan zo maka da hitin kafin ka kifta idanka haka rake kawai sai dai ka ga gadan a gabanka yasa Allah yace falam ra'ahu mustaqarran indahu lokacin da annabi sulaiman ya bude ido kawai ya haka ya ganshi a gaban sa qala hadha min fadli rabbi yace wannan falala Allah ce kawai li yabru wali a ashkuru am akfur Allah ya jarraba ni ne zan gode masa da wannan falala ko zan butulce masa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun kari wanda ya gode wa Allah ya gode wa kansa ne Allah zai kara ma wanda kuma ya butulce to Allah dai mawadaci ne kuma mai karamci ne sai annabi sulaiman yace wa fadawansa nakiru laha arshaha ku canja mun gadon nata ku burkita mar yanayi gaba daya nan zur za mu zuba ido mu gani atahatadi am takunu min alladhina la yahtaduna kin za ta gane gadon ko kuma za ta zama cikin mutanen da ba za su gane ba falam ma ja'at Allah yace lokacin da ta zo kila sai aka ce mata a haka za arshiki haka gadonki yake qalat ka annahu hu tace kamar dai shi kai ina ga shi ne ma'ana sanda aka yawo da hankalinta tukunna ta burkice ta gagana gada gadon to kun san menene annabi sulaiman yace a wannan gurin sai yace wa utinal ilma min qabliha tun kafin ita mu Allah ya bamu ilimi wa kunna muslimina kuma mu muslimi ne kafin ita ta waye Allah annabi sulaiman yace mu Allah ya wayar da mu mu wayayyu ne banda wannan baiwar da Allah ya mana da tafi wannan wa kunna muslimina kuma mu su waye ne musulmai ne jama'a ku ji annabawa gaba ɗayan su alfahari suke da menene da musulunci ina fata an fahimci magana annabi isa alfaharin sa musulunci jama'a karanta suratul saffi abin da ya faɗa kenan to haka zaka je kaga duk annaba wannan kowa ga darajar annabta ga darajar manzanci amma me ya damu su musulunci to kai idan kai wasa da wannan addinin na rantsi da Allah ka kade wallahi duniya da lahira ka kade duniya da lahira annabi Musa alfaharin sa musulunci duk idan ka je ka karanta zaka ji suna tinkaho da cewa su musulmi ne amma yau an waye gari mutanen mu ba wannan ne damuwar su ba ba sa alfahari da cewa su musulmai ne sun da suna alfahari da kabilanci sun da suna alfahari da yarukan su Salman al-Farisi shi yasa da aka tashi ana ta tinkaho da kaza sai ta abil islam la abli suwahu idza iftakharu bi qais aw tamimi yace ni babana musulunci ne ba inda uban da ya fi shi in mutane za su yi alfahari da qais da tamim kabilar su yace ni bazan yi alfahari da wani abu da ya wuce menene ba musulunci ba idza iftakharu bi qais aw tamim to shi yasa annabi sai fara da wannan aya ta cikin suratu ali imran cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi matuƙar jin tsoron sa wannan ayar an soke ta da wata aya da take cewa fattaqullaha mastata'tu wasma'u wa ati'u khairan li anfusikum ko wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawarku ku saurari duk abin da za a gaya muku ku yi biyayya gurgurdan iyawarku wannan alheri ne gare ku wannan ayar ita ne ta goge wannan ta ce haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah domin abinda wannan aya take nufi shine ba a so ka saba wa Allah ko sau daya shine haqqa tuqati ita kuma waccar ta nuna cewa dukkan ku masu sabo ne mafi alherin masu sabo su ne masu yi su me su tuba ina fata an gane wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya ce kar ku mutu face kuna musulmai Allah ka kashe mu muna musulmai ya Allah aya ta biyu ta gaba a cikin wannan khutbatul haja din shine ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku mahaliccin ku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya nawa kwaya daya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci lan wannan rai din daga matarta ina fata an fahimta wato ya halicci matar wannan ran daga jikinta shine nana Hawwa'u da Allah ya tsage ta daga jikin kashin hakarkarin annabi Adam ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha kuma matar wannan ran kwaya daya aka yage ta daga jikinta ina fata an gane malamai suka ce Allah ya yi wata gwaninta guda uku wanda ba wanda ya isa wannan gwanintar in ba Allah ba Allah ya yi halitta da uwa da uba ya sake yin halitta da uwa ba uba ya sake yin halitta kuma da uba ba uwa ya sake yin halitta kuma ba uwa ba uba na fata an fahimta ya yi halitta da uwa da uba ya yi halitta da uba ba uwa ya yi halitta da uwa ba uba ya yi halitta ba uwa ba uba na fata an fahimta halittar da Allah ya yi ba uwa ba uba shine annabi Adam ba uwa ba uba skeleton sa Allah yayi a sama zira'i 60 fadi kuma zira'i 40 haka annabi adam a kwantar da shi daga nan yafi zuwa dungun masallacin nan tsayin sa fadin sa kuma ya fadi masallacin nan 60-40 kawai aka busa masa rai kawai tahi gwangwaran gwam da aka shi annabi adam ba haihuwar sa aka yi ya girma kamar yadda ni da kai aka haife muna jirajire muka girma ba shi da fadin sa da kibar sa da girman sa da tsayin sa da komai nasa Allah ya yi shi kawai ya tashi ba uwa ba uba sai kuma halitta da uba ba uwa shine Hawwa ita annabi Adamu ne ubanta to waye uwarta kuma babu ta ina ya zama ubanta saboda ga jikin sa aka yanka aka yi ta kaga shine ubanta kenan ko to amma waye uwarta babu sai kuma da uwa ba uba shine annabi waye annabi Isa shi da uwa amma babu uba ita ce Maryam na fata an fahimci magana sai kuma mai uwa da uba ine duk ga munan rututubur duk kenan mu da uyayenmu da ubayenmu da ubanninmu to babu wanda yayi wannan gwaninta duk duniya sai ware ne sai Allah to shine anan kake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji mahaliccinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci wannan rai ya halicci matar wannan rai daga jikin ita annabi adam din wa bassa minhuma rijalan kaseeran kuma ya yada a tsakankanin waɗannan rayuka guda biyu mazaje da yawa wa nisa'an kaseeran kenan ko da kuma mata ma masu yawa amma kaseeran din zakai takadirin sa ne amma babu shi a lafazin ayar sai Allah ya saki cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi a wata qira'a tasaaluna a saka wa sinun din shadda sai a sa fataha akan sinun din sai zama tasaaluna 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 duka ya halatta a karanta ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi wani dan Allah yi min kaza wani dan Allah bar kaza wani dan Allah rakani wani dan Allah dora min kaza wani dan Allah kama min kaza ban aran kaza wani dan Allah to ashe wannan Allah yana da girma tunda kun yarda ku hada junan ku da hidan neman biyan bukatar ku haka ne ko ba haka ba shine wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junan ku da shi wal arhama sannan ku ji tsoron zumunci kar ku yanke ta ina fata an fahimci magana saboda zumunci jama'a tana damfara ne a gadan al'arshin ubangiji kamar yadda hadisi ya zo a cikin al'adabul mufrad na al-imam al-bukhari tana cewa ya Allah duk wanda ya sada ni ka sada shi da rahamarka wanda kuma duk ya yanke ni to ka yanke shi daga rahamarka zumunci tana da falala hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata cewa duk mutumin da ke sada zumunci ba zai taba yin talauci ba in dai kana kulawa da mutanen ku na ƙauye uwaye ubanni baffanu kawunai ƴan uwanka kana ziyartar su inda hali ka musu alheri dan shi ma wani zumunci ne zumunci kan zumunci in ka je musamman a wannan hali da ake ciki fi yawmin dhimas ghaba ranaku ma abota yunwa da talauci da fatara malam in ka shiga ƙauye sai kai kuka da idanunka na rantsi da Allah duk wahalar da muke sha anan billahi allazi la ilaha illa huwa nafila ce idan kai kwafiyar dinta da abinda kauya wannan suke sha suke fama da shi akwai wanda yake ga me yace ya shiga wani kauye wallahi tallashi hankalin sa ya tashi ya je noma ne yace idan gari ya waye duk gaba ɗaya kauyen duk gaba ɗaya fa yace wallahi fita bayan gari ake yi a tsinki tafasa a can fa a jejin za a tsinki tafasar a dora a murhu a dafa wata wallahi ko kuli-kuli babu haka za a sa gishiri a ci da rana a ci sannan a dafo ta yamma ta dare a taho da ita da la'asar a zo idan magarba ta yi a sake cin wannan tafasar sannan a shiga a kwanta ya ce na rantse da Allah haka kuma da safe za a ƙara fita ya ce ya rantse da Allah shi yana ganin yana cikin bala'i da talauci, san da ya shiga wannan gurin sai ya gane ashe shi dan gata ne. Yace gaba daya ana fitowa daga sallan asuba, zaka gansu suna ta binti hanya an shiga jeri, saboda tafasar kusa da gidan ma gaba daya, ta bayan gida duk an tsinke ta gaba daya. Wannan wani irin masifa ne mana? To in kana da hali ka dinga shiga ƙauyen garin kunnan inda ka taso, wallahi tallahi ko 10,000 ka shiga da ita, wallahi inda ka san 10,000,000 ka shiga musu da ita, haka za su ganta. Domin wani za ka samu ya fi wata 5 bai sa man gyada a cikin abincinsa ba, wallahi tallahi. Wala Allah in ka je ka bashi 1,000 sai na naira 100 ya tsiyaya a cikin wannan tafasar da hidiya da su ci. Wannan fa shi ne halin da al'ummar mu take ci. Duk ta abin nan ta kusa da gida gaba ɗaya sun tsinke ta, sai sun fita can jeji, sannan za su samu su tsinka su dafa su ci, su tsinka su dafa da rana su ci, sannan su tsinka su dafa. Ku lura itacen dafawar kansa babu a gida, a jejin za a karye shi. Yace wallahi haka za su hawa bishiya su ɓaɓɓallo itace su ciccire ganyen su sa gatare su faffaskara su baza shi a jeji su tafi, bayan kwana biyu ya buhe da shi ne za a hura wuta a dafa abinci. Babu kuɗin ma sai wa yake magana sayan itace? Ai hikimar Allah da Allah ya ce mu dinga sada zumuncin ba wani abu bane dan ka je kaga halin da ƴan uwanka suke ciki ne. Na farko kai ka gode wa Allah da ya yi ma gata baka cikin wannan hali. Na biyu ka tausaya musu ka dan yaji wani abu ka basu. Duk inda kake jin cewa ba ka da shi, wallahi baka san babu ba, sai ka je ka cikin waɗannan karkara ka ga rayuwar da suke ciki. Mutane suna mutuwa da yunwa mala, yunwa. Tun abin nan ana nunuwa a social media, ga wata mata ba ta da abinci da yaranta 7, yanzu abin ma ya zama ruwan dare. To shine Allah ya ce ku ji tsoron Allah, kar ku dinga yanke zumunci, ku dinga sada zumuncin ƴan uwanku, kuna ganin halin da suke ciki, gwargwadon iyawarku ku dinga ɗauka kuna basu. Yasa in Allah ya yarda, bayan na gama khutubobina da ne akan addu'o'i da za mu sa ƙasan nan a gaba, khutubobin da zan zo da su series kusan guda 5 su ma akan fada'ilus sadaqati, falalar kyauta da sadaka. Domin wallahi jama'a, idan da ka yi kyauta da sadaka, to yanzu ka ƙara hiriya wa kyauta da sadaka, shiri bayan shiri, shiri bayan shiri, saboda yanzu an fi buƙatar kyauta da sadaka a wannan yanayin da muke ci. Da kyauta za ka yi mutum ya sai waya, kyauta za ka yi mutum ya sai mashin, kyauta za ka yi mutum ya sai keke, kyauta za ka yi mutum ya biya kuɗin makaranta. Yanzu kyauta in ka yi ta ɗayan biyu ne, ko a sai abinci ko a tafi asibiti, babu na ukunta. Duk wani abu an haƙura da shi. Yanzu da ma'a don Allah mutanen Maiduguri, ka je ka kalli abin da ya faru da mutanen Maiduguri yau. Malam kusan rabin Maiduguri gaba ɗaya ruwa ya mamaye ta, kuma ruwa fa ba wai iya kafar ka ba, wani wallashi har wuyansa ruwa ya kai mar, wani kirjinsa, wani kunkuminsa, duka gidajen in ka gani a hotuna kaɗai sai hankalinka ya tashi. Wani wannan abin shi kenan ya karya, shi kenan ya karye kenan. Duk don akwai abin da yanzu masu wanda suka ajiye kayan abinci, wani daga geron nan ko masaran nan ko dawon nan ko shinkafan nan ko gyaɗan nan, ruwa ya zo ya mata wannan, hikenan an gama, ya gama yawo shi. Wani ya rusa gidan ya tafi da gidan gaba ɗaya, wani ƴaƴan ma sun tafi. Akwai wanda ɗazu ana wa naji ana waya da yana cewa ƴaƴansa uku har yanzu ko ɗaya bai gani ba, ƴaƴa uku ko ɗaya bai gani ba, yace kuma a cikin su akwai ƴan shekara 12 har makabarta ta toni. Akwai gidan zu da aka ce ya fi shekara nawa, duk naman dajin ciki sun falle sun gudu, kadoji ne, damusoshi ne, zakuna ne, duka gidan ya rushe, duk sun gudu sun bazama. Wani dam ne ya balle musu malam, ya mamaye garin gaba daya. An ce ya kai shekara 30 raban su da ganin irin wannan masifa. Ya balle sabuwar hanya, hanya ya buɗe kawai. to wannan shine lokacin taimako amma wai har yanzu wasu mu suna nan da kudade annarke a gindin su mallam ba sa iya taimakawa kowa da su ni ban sani ba wai dukiya kai in ka tara ta in gari ya rikice kai ma za kai ka ci dadin kudin ba sai ana zaune lafiya ba wata matsala ne sannan za ka ci dadin kudi ba to gari ya rikice ya burkice kai ma ya za kai ka ji dadi ta ina to ma wa ma za ka kashe wa kudin me za ka kashe kai da su ai idan dai Allah ya taimake ka kafi karfin gurin da zaka kwanta Allah ya taimake ka kafi karfin abin da zaka ci Allah ya taimake ka kafi karfin motar da zaka shiga na rantsi da Allah duk abin da ya biyo bayan wannan kai ɗayan biyu da shi kai sadaka kai kyauta kai alheri mutuwan nan wallahi summa tallahi ba ta da excuse lokacin da duk ta ga dama ta dauke ka kuma magadin nan da kake gani matukar ba tarbiya suka samu ba akwai wani cikin ƴan uwanka yana nan ya dana tarko su jira kawai yake ka jika mutu ya jika mutu sai zo magadan ka kananan yaran nan da waɗannan matan ka marasa wayo wallahi zuwa zai yi da hi za a hada baki ya musu wayo duk su kwata kudin gaba daya dan haka kai wa kanka ayyukan alheri da ayyuka masu daraja da kima kafin mutuwarka ta same ka amma ka tara kudi ka tara kudi ka tara kudi babu wani abu sai tara kudi kawai Allah shiryar da mu tun da za an nuna mun lokaci ko mun zo karshen wannan ayat ne wal arhamu mu ji tsoron Allah mu sada zumunci ko sai Allah yace innallaha kana alaikum raqiba lalle Allah madaukakin sarki yana nan yana kula da ku ay raqibun alaikum mai kula ne da sa ido akan ku duk abin da kuke yi na shigar ku da fitar ku Allah madaukakin sarki yana sani ina fata an fahimta duk abin da za ku yi ku sani Allah yana kula da ku yana lura da abin da kuke ci ina fata an gane saboda haka ƴan uwa zamu dakata anan khutbatul hajjan nan tana da muhimmanci darussan da ke cikin ta suna da yawa ka san dama haka manzon Allah yake zai yi magana yar kadan amma ma'anan da ke kunshi a cikin ta ba kadan bane ma'anan da ke kunshi a cikin ta ba yar kadan bace saboda haka sati mai zuwa zamu ƙara sannan sai mu shiga wujubil insati wa hurmatul kalami athna'il khutba wajibcin yin shiru da kuma ainihin wato lokacin da ake yin khutba a halin khutba da kuma ba a son yin magana abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wannan muka tuntuba harshe ko karancin ilimi ko bincike a Allah ya fe mana akwai Madina Eye Specialist and Diagnosis Center na Alhaji Awwalu da ke nan kusa da masallacin Juma'a na Bolari sun saba kawo gudunmawarsu naira 10,000 duk karshen wata sun ba da rawancin watan da ya wuce ga ta yanzu ta shigo hannunmu Alhaji Awwalu muna ma addu'a Allah ya ƙara ma buɗi Allah kuma ya ƙara taimakonka a cikin wannan gurin sana'a taka Allah madaukakin sarki ya ƙara sa albarka a ciki sauran wanda suke taimakawa addini da al'umma muna addu'a subhanahu wataala ya saka kowa da alheri da kuma biya mu da aljannar firdaus hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah akwai a kira sallah ko